الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر تقوس جوات الربيع الثاني هجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1443 wanda ya dace da 13 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam kamar yadda wasu daga cikin ƴan uwa dalibai suka nemi a sa musu karatun wani littafi wanda ke da alaka da ilimin nahwu wato shine al-muqaddimatul ajrumiyya to insha Allah ta'ala yau zamu fara darasi na farko a cikin shi wannan littafi kuma muna kyauta sazaton duk lokaci bayan lokaci darasin zai dinga zuwa insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna gamankatar ya taimake mu ne yake karatun ba da tsawo za a dinga yin sa ba za a dinga yi ne kaɗan zan dan gabatar da gabatarwa taƙaitacciya sannan mu shiga cikin littafi ilimin nahwu babu shakka ilimi ne mai matuƙar muhimmanci wanda ya kamata a ce kowane ɗalibi ya bashi kulawa ta musamman domin alaƙarsa da harshen Larabci kuma duk sanda aka yi wasa da ilimin nahwu to sai kaga ana ta samun kurakure a Qur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zamu ga cewa dalilin da yasa aka aza ilimin nahwu daga cikin dalilai da malamai suke ambata akwai al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi mai suna Al-Matali'u As-Sa'ida sharhi ne na littafin sa al-farida ta nahwu to ya kawo labari kamar yadda at-tufi ya kawo wannan labari a littafin sa mai suna as-sawa'iqul ghadabiyya fi ar-raddi 'ala munkiri al-arabiyya kan cewa wata rana zamanin sayyidina Umar an samu wani balarabe ya shigo garin Madina sai ya nemi wani ya karanta masa alqur'ani daga cikin musulmai wanda suka ba da gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wani ya karanta masa suratu at-tauba to da yazo karantawa sai yayi kuskuren wasali madadin harafi na da dhamma sai yayi masa kasara shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu wannan shine addaidai to shi da yazo karantawa sai yace anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasulihi wajar rasulu lamun din nan damma gare shi to shi da yazo karantawa sai kasara to kuma yi masa kasara zai bayuwa zuwa ga ma'ana sai ya zan kama adafi ne ga al-mushrikeena sai ya zan anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa bari'un min rasulihi a yadda ya karanta to wannan babban kuskure ne babba amma ya an ce anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu to wa rasuluhu ba adafi bane akan mushrikina sai yazan Allah ya barranta da mushrikai haka ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma bari'un minal mushrikina. To shine sai da yaji haka shi Balarabe sai ce to a ni ma na barranta daga annabi, ma'ana ba ni ba annabi, ba ruwana da annabi tunda Allah ya ce ba ruwa ne da shi. To da sai na Umar yaji wannan labari sai yasa aka zo mai da wannan a Arabi wannan ba kauyen, sai yace kai na samu labari ya akai ka ce kaza, yace eh cikin littafin ku Alkur'ani aka fada. Yace a ina? Sai to kaji yadda wani ya karanta min Qur'ani. Sai Sayyidina Umar yace to ai ba haka ayin yake ba, yanda ayin yake annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, ba wa rasuli ba, lu ne lamun din nan damma gare ta, ruhu a gare ta, ba wasali kasa gare ta ba. Sai Arabi yace to in haka ne ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ni ma na barranta daga mushrikai. To daga wannan sai Sayyidina Umar ya bada umarni cewa a aza ilimin nahau, kuma daga yau kar wanda ya sake karanta Alkur'ani sai masanin Larabci. Sai Sayyidina Umar ya sa ta a matsayin doka tana aiki. So to kaga wannan kuskure ne, gashi an bata Alkur'ani. To shi yasa zamu ga malamai da suka yi rubuce-rubuce, akwai shi Sharafuddin Yahya Al-Amriti rahimahullahu ta'ala ya dauki wannan littafi na Al-Ajir Rumiya ya wake shi. To a ciki zamu ga yana bayani akan matsayin nahawu, yake cewa wannahu aula awwalan an yu'lama idhil kalamu dunahu lan yufhama. Nahawu shine abu na farko da ya kamata a bashi kulawa wajen karatu, kuma a kula da shi kware-kware da gaske, saboda magana in babu nahawu ba za a fahimce ta ba. Haka nan Al-Hadrami Sa'id, wanda ake kira Al-Sheikh Sa'id Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala a littafinsa Ad-Durratul Yatima, shi ma ya faɗi matsayin nahawu, yake cewa ya taliban fathal tajil ilmi wa qasidan sahala tariqil fahmi ijnah ila an-nahwi tajidhu ilma tajlu bihi al-ma'na al-'awis al-mubhama wa haka fihi durratan yatima arjulaha husn al-qabul qima. Yace ya kai mai neman bude makullin ilimi, ya kai kuma wanda yake nufin sahala tariqil fahmi, sawwakewar hanya ta fahimtar karatu. To ijnah ila an-nahwi, ka karkata zuwa ga ilimin nahawu, ma'ana ka je ka nemi ilimin nahawu. Tajiruhu, zaka same shi, ilman ilimi ne, tajlu da zaka kurinyi, zaka yayi bihi da shi nahawu, al-ma'na al-awisa, ma'ana mai wahala fahimta, al-mubhama, wadda an lullube, wadda an rufe ta. To ashe kaga daga wannan zamu fahimci cewa ba yadda za a yi mutun shi fahimci ilimin nahawu al-hali bai karanta shi ba, sannan ba yadda za a yi mutun shi fahimci Larabci ba tare da ya san nahawu ba. Dole dai sai ka tashi sai ka san nahawu, to sannan zaka san duk wani ilimi da kake son ka sani, hadisi ne, fiqhu ne, Qur'ani ne, kowane irin karatu ne. Idan babu nahawu, babu shakka ba zai zamo cikin sauki a fahimce shi ba. To insha Allah ta'ala ba nazami zamu karanta ba, ainihin nasar ne zamu karanta na shi Al-Muqaddimatul Ajir Rumiya, wanda ya rubuta wannan littafi sunansa Muhammad dan Abdullahi As-Sanhaji, ane masa laqabi da Ibnu Ajir Rum, ma'ana Ajir Rum suka ce ma'anarsa wato sufi, wanda ya maida hankali game da neman lahira, ya kaurace ma kawace-kawacen duniya. Wannan shi ake kira da Ajir Rum. a lugar su na ganin ta barbar lugar barbar to a haife shi shekara ta 672 ya rasu shekara ta 723 Allah ta'ala ya gafarta masa to idan an ce nahau malamai sun masa ta'rifi suka ce abinda ake nufi da nahau a istilahin malaman nahau suka ce ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an shi nahau ilimi ne wanda ana sanin halayen ƙarshen kalmomi zamo wasu ginannun kalmomi ne kama al-huruf ko ko zamo wasu suna ɗaukar li'irabi kamar wato sunaye ma'ana ka san cewa ya halin kalma kaza take idan ka ce ja'a zaidun to sai zan ja'a me halin sa a ƙarshe zaidun ko me halin sa a ƙarshe me ya kamata a wa ja'a me ya kamata a wa zaidun to wannan shi na hau ke kokarin karantar da mu insha Allah ta'ala to kai tsaye zamu shiga littafin bayan gabatar da wannan takaitaccen bayani akan shi na hau mali yace bismillahir rahmanir rahim al muqaddimatul ajrumiyatu wannan gabatarwa ce na littafin da ake jinginawa ga dan ajrum bismillahir rahmanir rahim muna masu farawa da neman taimakon Allah madaukakin sarki ar-rahman mai bayar da rahama ar-rahim wanda ya sifantu da rahama ɗaya daga cikin fassarori da malamai suke wa basmala ko kuma ar-rahman mai gamammiyar rahama kowa da kowa ya shiga da musulmi da wanda ba musulmi ba ar-rahim mai ke bantaccen tausayi da jin kai ga mu'mini wa kana bil mu'minina rahima Allah ta'ala ya kasance ga masu imani mai tausayi to sai mali yace al kalamu huwa al lafzul murakkab al mufid bil wad'i to hako yaushe malaman nahwu idan za su fara nahwu abu na farko da ake bude zance akan sa shine akan fara da al kalamu ko a fara da al kalimatu ko a fara da al qawlu duk wa'annan ma'anonin su daban-daban idan an ce al kalimatu shine lafazi duk wani lafazi wanda yake kwaya daya wato lafzun mufradun shi ake kira da kalimatu kamar kace zaidun zaidu kalma ake kiransa idan kace ja'a ja'a kalma ake kiransa amma al kalam to shine wanda yake ya hauhawa ya haura ma kalma daya sun zamo biyu ko uku ko sama ga haka kamar kace ja'a zaidun zaidu yazo ko ra'aitu zaidan naga zaidu ko sallamtu ala zaidin nayi sallama ga zaidu to wannan shi ake kira da al-kalam to shine malam zai fada mana ma'ana al-kalamu anan amma al-qaulu shi kuma al-qaulu ya wani lokaci ya kunshi al-kalam kuma wani lokaci yakan kunshi al-kalima saboda haka akan ce da zaidun akan kira shi da qaulun akan ce kuma ja'a zaidun akan kira shi da shi ma qaulun shi yasa ibnu malik yace wal qaulu am shi qaulu ya game ma'anar al-kalam ya game ma'ana kuma al-kalima to amma anan dai ka in jamu da tsawo sosai mali yace al-kalam abinda ake nufi da al-kalam a wurin malaman nahwu wanda sai wa'annan sharuɗa da zai ambata sun cika sannan malaman nahwu za su ce kai magana ma'anarsa sai yace huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i sai a je yadda ni karanta sai a kiyaye kuma a koyi yadda ake karantawa don karka je kana karanta nahwu kuma kana bata nahwu al kalamu huwa al lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wannan shine ma'ana al kalam fassararsa mali yace al kalamu huwa magana a wurin malaman nahawu huwa shine al-lafzu, abinda yake lafazi wanda harshe ya furta. Kaga cewa wanda harshe ya furta, ishara da hannu ba a kira ne magana, ishara da kai ba a kira ne magana, magana cikin zuciya ba a kiran shi magana. Rubutu, in ka rubuta abu da alƙalami ko abin rubutu a takarda, ba a kiran sa magana. Wannan duk ba magana bane, amma a wurin malaman nahawu dole sai harshe ya furta lafazi. To shi yasa yace huwa al-lafzu, shine lafazi, al-murakkabu, wanda ya haura kalma daya, ya hauhawa wato daga kalma daya zuwa biyu zuwa sama. Yan ce al-murakkab shine daga ar-rukubu ne, hawa, ka dauko abu sai ka dora wani bayan sa ko sama gare shi, shi yasa ake kiran sa da goyo ko kuma hawa. To wannan shine lokacin da kace zaidun qa'imun, zaidu a tsaye yake, ko albustanu jamilun, gona mai kyau ce. To kaga wannan an samu hauhawar kalmomi guda biyu, ga zaidu ga qa'imun, ga albustanu ga kuma jamilun. Haka nan in kace dakhaltu fil masjidi, na shiga cikin masallaci, kaga shi ma wannan an samu hauhawar kalmomi guda uku, an samu dakhaltu ko guda hudu ma, akwai dakhala, akwai tu, akwai fi, akwai almasjidi. To wannan shi ake kira da ma'ana almurakkab. Amma dai in kace zaidun, kitabun, qa'imun, kai shiru, baka ƙara wani lafazi, baka faɗi lafazi guda, to wannan ba murakkabi bane, don bai haura kalma ɗaya ba. To kalma dai sai ta haura ɗaya, sun zubo biyu ko sama ga haka, to shi ake kira almurakkabu, abin hauhawarwa sama ga kalma ɗaya, almufidu, kuma wanda yake ya bada fa'ida. In kai magana bata bada cikakkiyar fa'ida ba, to ba a kiranta magana a wurin malaman nahawu. Idan kace zaidun, to a wurin malaman nahawu ba kai magana ba, don babu fa'ida cikakka. Duk da zaidun yana da ma'ana a karan kansa, amma dai ma'anar sa ba cikakkiya bace. Amma in kace ja'a zaidun, zaidu ya zo, to kaga an samu ma'ana cikakkiya. Haka nan in kace zaidun qa'imun, zaidu a tsaye yake, shi ma an samu ma'ana cikakkiya. Amma duk sanda kai magana, in dai maganan nan bata bada ma'ana ba cikakkiya, to ba a kiranta magana a wurin malaman nahawu. Kamar kace in ja'a zaidun, in zaidu ya zo, to in zaidu ya zo me za a yi? Kaga akwai sauran bayani wanda ya kamata ka karasa, to wannan bai zama mai cikakkiyar fa'ida ba. Bil wada'i, sannan bil wada'i kuma ya zama abu ne wanda Larabawa sun ka'aza, ya zan abin da an ka faɗa, ya zan ya ƙunshi kalmomi ne da Larabawa sun ka'aza, ba Hausa ka ɗauko ko Ingilishi ko Zabarmanci ko Buzanci, wannan duk ba a kira ne magana. Misali, idan kace yanzu da nake magana, kace na ga Zaidu, to wannan a wurin malaman nahawu ba magana bane, saboda na ga ba Larabci bace, duk da Zaidun Larabci ne. Amma in kace ra'aitu Zaidan, to kaga ra'aitu Larabci ne, saboda haka yanzu kai magana. Amma in kace na ga Zaidu, to ce wanda kai na ga, to ya fitar da wannan magana daga Larabci, ya fitar da wannan magana daga magana a wurin malaman nahawu. To bil wada'i shine tare da ajiye lafazin a wurin Laraba, yanzu Laraba su sun ka aza wannan lafazi, ba wata kabila ko wani yare na daban ba, shine ma'ana bil wada'i. Amma akwai malaman da sun ka fassara bil wada'i, sun ka ce abinda ake nufi bi qasdil mutakallimi, ma'ana ya zamo kuma tare da nufin shi mai magana. Yanzu lokacin da mai magana yayi magana, to akwai nufi. Daga wannan sai malamai suka ce kharaja kalamun na'imi, zancen mai bacci ya fita. So tari wani lokaci in mutum na kwana, to sai kaje yana ta maganganu, amma wannan magana ba da niyya yayi ta ba, to wannan a wurin malaman nahawu suka ce ba magana bace. To shi bil wada'i din nan zamu ga yana da fassarori guda biyu. Fassara ta farko, bil wada'i shine
da abinda larabawa sun ka'aza ya zan kafurta abinda su larabawa sun ka'aza waɗannan lafuzan kai ya zan dauku waɗe kai kan maimaita ko kuma ya zan bil wada'i tare da nufin ai bi qasdi al mutakallim tare da nufin shi mai magana yayi nufin yayi wannan magana ba ya fadi wannan magana ce ba tare da nufin sa ba to waɗannan sharuɗa guda hudu sai sun cika sannan ake kiran al-kalamu kalaman misali in kace zaidun qa'imun to sai mu auna maga zaidu din ne ya cika sharuɗan nan guda hudu zamu ga eh ya cika saboda gashi furtawa ne ba rubutawa ne ba nace zaidun qa'imun sharadi na farko kenan sannan sharadi na biyu al-murakkabu zamu ga eh murakkabi ne saboda ya wuce kalma daya sun zamo biyu al-mufidu zamu ga cewa eh ya bada fa'ida don cewa an kai zaidu ya tsaya bil wada'i zamu ga eh da zaidu da qa'imun duka laraba sun ka aza kalmomin ba kalmomin hausa bane ba kalmomin zabarmanci bane ba na fulatanci bane ba na buzanci bane ba na turawa bane larabawa sun ka aza su to kaga in kace zaidun qa'imun to yanzu an samu cikakkiyar ma'ana ta magana a wurin malaman nahwu to wannan sai a tabbatar da kowa ya haddace wannan da zaran mun je hu tambaya muka ce ma huwal kalam inda nahawiyin mi ake kira magana a wurin malaman nahwu to sai ka ce ka bada amsa ka ce amsa shine huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i sai a kula da wannan sannan duk sanda ka zo zaka yi larabci to ka tabbatar da larabcinka ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu guda hudu ya zan na farko kai magana ba rubutu kai ba sannan ka fadi lafazi murakkabi ya zamo jumla kenan sama ga kalma daya sannan ya zamo ya bada fa'ida mai sauraro baya jiran ka ƙara wani abu sannan ya zan kalmomin da kake amfani da su na larabci ne laraba su sun ka aje an ce wadu shine aza abu ya zan laraba su suka aza wannan kalmomi don su bayar da wata ma'ana da suke so su bayar to wannan shine abin da ya shafi al-kalam to sai wa aqsamuhu salasatun malai yace wa aqsamuhu salasatun kashikashin shi al-kalamu kashi uku ne yanzu mun ji abin da ake kira da al-kalamu a wurin malaman nahwu mun kace huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i to ya kasu kashi nawa a wurin su malaman nahwu to shine malai yace wa aqsamuhu karkasuwar shi zancen nan hudin nan yana koma zuwa ga al-kalamu karkasuwar al-kalamu salasatun kashi uku ne ma'ana duk sanda mutun ya furta magana to ba yadda za a yi magana sa ta ketare wayanga abubuwa guda uku da za a fada abu na farko sai mali yace ismun akwai suna wa fi'lun akwai fi'ili wa harfun akwai harafi amma harafin da yake ja a yazo li ma'ana don ya bayar da wata ma'ana amma idan an kafurta harafi sai ya zambe ba da wata ma'ana ba to ba a magana kansa to zamu ga cewa suna ya fara ambata sannan ya kawo fi'ili sannan ya kawo harafi idan an ce suna a harshen larabci malamai suka ce madalla alal musamma duk abin da yake shiryarwa yake nuni zuwa ga abin ambato to shi ake kira suna abin da ya amfade shi baya nuni akan aukuwar aiki a wani zamani kebantacce to wannan ana kiransa suna amma yana shiryarwa yana nuni zuwa ga wani abu wanda ake kira kamar sunayen mutane kamar kace zaidun kamar kace aliyun kamar kace muhammadun kamar kace kitabun kamar kace abdullahi abdurrahman abdulaziz haka nan da kuma sunayen waɗanda ba mutane ba kamar sunayen garuruwa kamar makka kamar almadina kamar misra kamar libya duk waɗannan sunaye ne ko kuma sunayen dabbobi kamar jamalun raqumi a gani jamalun haka suna ne kamar ibilun kamar baqaratun ibilun raqumi kenan ko raqummai kamar baqaratun saniya ko kamar kharuf tunkiya kamar shatun akuya da makamantan su wayannan kaga duk sunaye ne duk wani abu dai wanda ke shirerwa zuwa ga wani abu da aka ambace shi da suna to ana kiran sada suna shi ake kira suna wanda baya nuni kan cewa aiki ya auku lokaci kaza yanzu misali in kace zaidun kaga zaidun baya nuni kan cewa an yi wani abu a lokacin da ya gabata ko lokacin da ake ciki ko ana umurni ayi a zo da wani abu a yana nuni ne zuwa ga wani mutum ayyananne to wanda shi ake kira suna to zaka ga duk sanda mutum zai furta magana to ko dai yazan akwai suna ciki ko aiki ko harafi to sai fara da suna malamai suka ce saboda galibi cikin larabci sunaye su sun kafi yawa misali ko sura ka dauko mai tsawo cikin alqur'ani kamar suratul fatiha to idan ka fara lisafi zaka ga sunaye su sun kafi yawa sama ga abin da ba suna ba misali kamar alhamdu lillahi kaga alhamdu suna ne lillahi lahi din nan kaga suna ne rabbi rabbi kaga suna ne alalamina alalamina kaga suna ne arrahman suna ne arrahim suna ne kaga ni maliki yawmiddin kaga duk sunaye ne wayannan kaga ni sai da aka samu sunaye kusan nawa sannan aka ce iyyaka na'budu na'budu kaga sannan aka samu fi'ili to saboda haka sai ka zauna ka fitar da cewa kaza suna ne a cikin wannan sura sai kaga sunayen su suka fi yawa to kashi na biyu sai mallaci ya ce wa fi'ilun haka kuma akwai fi'ili idan an ce fi'ili a harshen larabci kawai a zallan lugha ana nufin al-hadath shine sabon abu wanda da babu shi sai aka samar da shi ya auku amma islahi na malaman nahwu suka ce al-fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin duk wani lafazi da yake shiryarwa akan faruwar wani aiki a lokaci kebantacce lokacin ne ya gabata ko yana ciki ana cikin sa kamar karatun nan da muke yi yanzu to ana kiran shi lokacin da ake ciki kamar maganar da muka yi da ku cewa zamu sa darasin nahwu kun ga ta riga ta gabata to ana kira ne lokacin da ya wuce kamar lokacin da zai zo yawwa kun ga bamu riga mun ƙara karatun nan ba to in mun ka riga muka gama to wannan shi ake kira lokaci almustaqbal saboda haka muna da lokuta guda uku akwai lokaci wanda ake kira almadi ya wuce akwai lokacin da ake ciki ana kiran sa da alhalu wanda ake ciki ba a gama ba akwai lokacin da ake kira da almustaqbal wanda ake fuskanta shi kuma bai riga ya zo ba to fi'ili shine wanda yake nuni akan auko wani abu cikin wayannan lokuta guda uku ko dai lokacin da ya wuce ana kiran sa da almadi ko lokacin da ake ciki ana kiran sa da alhal ko alhadir ko lokacin da zai zo ana kiran sa da almustaqbal to shine ma'anar kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin duk wani lafazi da yake shiryarwa akan aukuwar wani aiki a wani zamani kebantacce to ana kiran sa da fi'ili to shi fi'ilin nan kamar yadda muka faɗa kashi uku ne a wurin malaman nahwu kamar yadda zamu ji nan gaba na farko akwai fi'ilun madin shine wanda an riga an yi shi an gama yawwa kamar misali idan ka riga kai sallah azhar ka gama to ta riga ta zamo aiki wanda yake madin saboda ka riga ka gama amma yanzu maganan nan da nake yi yanzu kun ga ban gama ba to ana kiranta da fi'ilun mudari'un ita ake kira da fi'ilun mudari'un duk aikin da ba a gama ba ana yi ana kiran sa da fi'ilun mudari'un wanda an gama shi ake kira da fi'ilun madin to akwai fi'ilu amrin shi kuma umarni ake nema ka kai kamar a ce da kai misali yi kaza to misalan su uku kamar ka ce misali qara'a muhammadun alkitaba muhammad ya karanta karatu kaga ya riga ya karanta to wannan qara'a ana kiran sa da fi'ilun madin ko kuma kace ya qara'u muhammadun alkitaba Muhammad yana karanta littafi so kaga bai riga ya gama ba kace yana nan yana yi to wannan shi ake kira da fa'ilun mudari'un sannan akwai fi'ili shi kuma na umurni kamar kace iqra'il kitaba karanta littafi kamar kace ijlis alal kursi zauna saman kujera ko izhab ila almadrasati tafi makaranta ko izhab ila almasjid tafi masallaci to wannan do ana kiran su ayyuka duk bayani akan su zai zo nan gaba insha Allah ina dai yin bayani ne saboda abin ya saukaka gare ku da zaran an zo can to dama ka san me ake kira akan ka san me ake kira da fa'ilun madin da fa'ilun mudari'un da fa'ilu amrin to sai na uku wa harfun jaa li ma'ana sai harafi wanda yazo dan ya bayar da ma'ana duk harafin da yazo bai bada ma'ana ba ba shi ake magana akan sa ba to shi yasa malamai suka ce akwai harufa masu ma'ana akwai harufa marar ma'ana harufa marar ma'ana irin su harufan nan da ake gina kalma da su kamar irin su a ba a ba ta misali a ba ta ja din nan da kaga in kace a ba ta da wata ma'ana in kace ta ba ta da wata ma'ana da take shiryarwa kamar huruful hijaiya huruful hijaiya din nan da ake kawowa 29 to zaka ga a daidaikun su kowane bai baka wata ma'ana idan kace alif me ma'ana a bai da ma'ana a karan kansa sai dai an juya zuwa ga wani abu na daban ina fatar kun fahimta to amma in kace min ila fi lil li kaga waɗannan suna da ma'ana to su ake magana kamar huruful jarri da zamu yi magana akan su nan gaba insha Allah yawwa idan kace ala tana da ma'ana sai dai ma'anat ba za ta fito a fili ba dole sai ka sata cikin jumla idan ka sata cikin jumla to shi zai sa ma'anata sai ta fito fili sai a gane cewa ga abinda kake fadi amma dai in ka ce ala ko ila ko fi ko an to wannan ba za a samu wata ma'ana wadda take a fili ba to insha Allah ta'ala yau abinda zamu takaita akan sa kenan a takaice darasin mu ya kunshi gabatarwar da muka yi akan muhimmancin karatun nahwu sannan nabi kuma malam yayi mana bayani akan ma'ana al-kalam shine huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i sannan na uku mun karanta karkasuwar shi al-kalam cewa kashi uku ne akwai ismun akwai wa fi'lun akwai wa harfun jaa li ma'ana to sai a kula zan saki maimaitawa الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى أبينا مكفات أعزم ديدي الله يسامس البركة كسكوليكم الله شيافي منا إن شاء الله تعالى ونشيني الدرس الأول درسي نفركو درسي نبيو زائي بياني ينزو أكان ألا مومنكو ونيدغ تشكين shi suna da fa'ili da kuma harafi ta yadda in kana karanta alqur'ani da kaga kaza to zaka san cewa kaza ne Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh